Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Tsohon mashawarcin Najeriya ta fuskar tsaro kan da sambo da suki mai ritaya ya ce a shirye yake ya fuskanci shari'a game da zargin nan da ake masa na barnatar da kudaden makamai fiye da dala miliyan 2000. Dattawan siyasa a jihar Kano na ganin cewa abu ne mai kamar wuya Yarbawa su sake yin tasiri a babban zabe da ke tafi duba da tsarin da jagoran gwamnatin tarayya ya dauko wanda lokaci ne kurin zai fayyace gaskiyar da ke ciki. An yanka ta sake tashi game da kudirin hukumar Karuta na tsaftace harkar sufurin babura masu kafa uku, inda shugaban ya jaddada cewa duk wanda aka kama akan titi babu izinin tuki to fashi da baburin sa haihata haihata. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro, assalamu alaikum. Ibrahim Ishaq dan uwar Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya, kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Tsohon mashawarcin Najeriya ta fuskar tsaro kan lasambo da suki mai ritaya ya bayyana cewa a shirye yake ya fuskanci shari'a akan zargin nan da ake masa na cin hanci da rashawa da badakalar kudaden da aka ce an ware domin sayan makaman da za a yaki masu tayar da kayar baya wato Boko Haram da su fiye da dala miliyan 2000. Wannan ikirari nasa ya biyo bayan shakar iskar yanci da ya yi sakamakon sakin sa da gwamnati ta bada umarni aka yi a jiya 3, wanda shi ma wannan saki da aka yi masa a matsayin beli ake alakanta shi da shigowar gwamnatin Amurka da kuri da sauran manyan kasashen duniya suka yi ga Najeriya tun bayan jefa ta da Amurkan ta yi cikin rukunin kasashen da ke take haƙin dan adam. Shi dai samba da suki idan ba a manta ba, hukumar tsaro ta farin kaya DSS ta fara kama shi ne tare da gurfanar da shi a gaban shari'a a tun watan Disambar shekarar 2015 bisa zargin da EFCC ke masa na rashawa mai kunshe da sassan laifuka irin su safarar kudade ba bisa ka'ida ba, handamar dukiyar kasa karkashin kudin da aka ware na sayo makaman yaki da Boko Haram. Ko da dai samba da suki ya ki amincewa da wannan tuhuma da ake masa, wanda hakan ya sanya tun a baya kotuna daban-daban suka bada shi a matsayin beli, amma kuma gwamnati ta ci gaba da tsare shi karkashin inuwar hukumar ta DSS cikin wani abu da mutane suke fasarawa a matsayin take umarnin kotunan da suka ce a sake shi musamman ma dai domin zuwa duba lafiya a kasashen itali. Cikin wani abu mafi daukar hankalin yan Najeriya kuma sai kurmu aka waye gari da jin labarin umarni da Attorney General kuma Ministan Shari'a Abubakar Malami San ya bayar kenan ga hukumar ta DSS cewa lallai a saki sambo da sukin shi da mawallafin jaridar internet din nan wato Omoyele Sowore bisa dogaro da umarnin kotun da ke fayyace bukatar hakan. Da yake tattaunawa da sashen Hausa na muryar Amurka bayan shakar iskar yancin, samba da suki ya jaddada cewa a shirye yake ya ci gaba da fuskantar wannan shari'a domin ko a baya ma da ya daina halartar kotun yayi ne domin ya nuna fushinsa akan take masa haƙi da aka yi na kin bayar da shi beli kamar yadda kotu ta yi umarni, kuma daman ya ce a duk lokacin da aka girmama wannan umarni na kotu to shi ma zai ci gaba da bayyana gaban kotu cikin wannan shari'a da ake masa. Kana lasambar da suki mai ritaya ya fayyace cewa komai yana faruwa ne karkashin hurumin iko na Ubangiji, a don haka game da mulki koma menene zai faru da kai bai kamata ka dora wani laifi ba, duk da an rike ni tsawon shekaru 4 amma dai a ƙarshe gani na fito, kawai dai abin da ake bukata shine adalci kuma ya kamata a rika sauraro tare da aiki da kudubar limamai da ke fadakarwa akan wannan domin yana da matukar muhimmanci, a cewar Kana lasambo da suki mai ritaya. To amma dai kowa an ce wai da kiwon da ya karbe shi makwabcin mai akuya ya sayi kura a wajen ƴaƴan hamayya irin su Bashir Sanata, ya kamata gwamnatin APC ta fara gwada misali kan waɗanda take kamawa da zargin rashawa domin bai kamata a rika tafkar gaskiya ana warware ta ta baya da lafazin shifcin giza ba.
Kaga kenan wannan ya nuna cewa wasu ne suke juya mu, talabijin tana nan Najeriya amma remote control yana can wani guri daban, wanda saboda biyan bukata ta kashin kai sannan aka ji umarnin waɗancan mutanen. To muna so mu gaya wa duniya cewa yanzu an samu iskar yanci, kuma a Najeriya an jima da barin tsarin colonialism wanda gashin kanmu muke ci, kuma mu ma ƙasa ce mai cikakken yanci. Yana da kyau a ce shugabanninmu su tsara mana abin da ya daidai da maslaha da zamantakewa ta mu 'yan Najeriya based on our constitution. Kuskure ne kotu ta bada umarni amma wasu shugabanni su rinka kawo tarnaki da barazana da umarnin kotu, wanda a sanarmu kowa zaman shari'a yake yi saboda ba wanda yafi karfin doka da shari'a. Ba daidai bane ba wasu su rinka intervening a bangaren wani, musamman su judiciary. Yana da kyau su tashi tsaye domin ana nema a durkusar da su a maida su ɗan amshin shata a cusa su a aljihun babban riga a rinka musu abin da aka ga dama to yana da kyau kowane bangare a bashi dama domin ya abin da ya kamata kuma ba idan mai sauraro bai manta ba shugaban jam'iyyar APC din nan Adams Oshimo da shi ya furtawa duniya cewar duk laifin da mutun ya in ya shigo jam'iyyar ta APC to ya sha saboda ya tsarkaka to kaga wannan ya nuna cewar ba yaki ake da cin hanci da rashawa ba a yaki ake yi da ɗan opposition burin mu shine a hade a dunkule aiwa ɗan Najeriya adalci a mulke mu tare ba tare da nuna cewar wannan dan bowa bane ko kuma wannan dan mura ba
Matashi Bashir Sanata na kungiyar Kwankwasa kawai guda cikin masu hamayya da gwamnatin APC a Najeriya gwamnatin da ake yi mata hasashe kala-kala kan makomar jam'iyyar ta dake mulki a babban zabe dake tafi cewa zai yi wahala a sake kai banti hakan kuwa ya biyo bayan zargin cewa talakan kasa ba zai sake amincewa da APC ba koda kuwa shugaba Buhari yana da magaji da zai nuna ballantana kuma an ji shi yana bayyana cewa ba zai goyi bayan kowa ba a watar shekarar zabe mai zuwa yan hamayya irin su Shamsu Kura wakilin talakawa na ganin mai jiya mata ballantana yau ai da na gaba ake gane zulfin ruwa madan haka mai karamin sani game da zahirin matsalar talaka shine zai yi zaton dorewar mulkin APC a gidan Nasara
kuma mutuka ba su cika alƙawarin da suka yi a kafa jam'iyyar APC tsakanin su da Yarbawa a dan arewa especially talaka sai ya biya bashi
wani ya biya bashi
to ai wa'ancan mutanen su suna da ajandar su Yarbawa kuma a dunkule suke mu kuma yan arewa yaki ya ci mu wuta ta ci mu ba mu tsaya tafiya tsuntsiya madaurin ki daya ba to ka je kai signing agreement da su akan cewa za a yi tsarin idan ka gama ka ba su to idan dai ba
kai akai wannan
ah to ai akan da mu fa aka fa APC idan dai Buhari yana so mutuncin sa ya tsira jam'iyyar mutuncin APC mutuncin sa ira wallahi ko za su rasa ticket na secondary election wajibin su ne su ba bangaren Yarbawa mutuka kuma suka hana bangaren Yarbawa wannan ticket to ina ga ya maka kai can su kuma kai can jam'iyyar APC
ina alƙawarin da kake cewa in ba su cika ba anan talaka zai yi bora
to ai kaga shi shugaban kasa Muhammadu Buhari shi da kankin kansa ma kaga ai a batun da yake a satutukan baya yana ga ya duniya cewa duk mutumin da yaje campaign da sunan sa ba zai mara masa baya ba kuma shi ba zai mara kowa baya ba to kaga ai bai gina wani abin da yake so ya zama dorarre ba shi isa yake gaya duniya cewa kasar yanda ya same ta ci gaba da tafiya a haka idan da kasar da aka ci gaba ce dan Najeriya daga lokacin zai fito ibore akan maganar da shugaban kasa ibi fada cewa duk shugabannin duniya ko gwamna ko chairman ko shugaban kasa yana gina abu ne akan kuma i kawo wani igaje shi domin i ci gaba da
continuity doka ne mutun ya kawo wanda zai gaje shi in ya gama wa'adin sa
to ai in dai ka san kai wa mutane abun kwarai dole ka kawo maganar ci gaba ita duniya ai tafiya take kuma ba a san tsayuwar ta
Sai da kuma hasashen na Shamsu Kura ya saba da ikirarin dattawa a siyasar Kano irin su Dan Litin Hussaini Getso wanda ke cewa mai tunanin Yarbawa za su sake yin tasiri a nan gaba ya zama mai gajeren gani domin tasirin shugaban kasa yana nan kuma zai ci gaba da aiki tala akari da abubuwan da za su bayyana na zahiri a matsayin nasara game da mulkin da yake yi wa talakawa
Yarba wannan kowa ya san 29 ba ta farko ta cike gaba ɗayan ta ma kawai wanda muka samu matsala ariyo ake ta zargin mu amma mun san abin da muka yi kuma ya dace da abin da muka yi maganar tulumbu ko dai da tulumbu ko ba tulumbu Yarba su ce za su saki mulkin kasar nan ba zai taba yiwa a gurin su ba saboda me saboda dukkan abin da aka yi mana a shekara ta kwadin Obasanjo ya ishe duk wanda dan arewa ya ishe shi a jikin sa ya san ya ji a jikin sa kuma ba abin da zai sa ya canja daga manufar cewa arewa wannan dai a yau dolan dole sai mun dawo ita kamar yanda shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankalin sa yanzu ya jawo ita su kuma suka juya suke kokari su hada kai da turan Amurka da Ingila wajen duk abin da zai faru ya faru
baka jin masu karfin fada a ji a cikin gwamnatin bangaren Yarbawa ne wanda wata kil su ne za su iya yanke hukunci kuma kan wanda zai gaje shi shugaba Muhammadu Buhari a wace shekara ta zabe mai zuwa
to ai sa shugaba Muhammadu Buhari ne masu kashe di tun yanzu kusan yanzu suna zaton duk wa'annan ake jajjanyewa daga ofishin mataimakin shugaban kasa suna dauko wata ansa ce ake ba su wacce suke ganin su suka yi gwamnati ni ma na da
kajan tarihi zai kara iya maimaita kansa wajen karfin ikon nasu
ai sun gwada haka da Jonathan ya lura ya koma raye inda ya fito fiye da inda su suke din suka sake juyawa suka koma rukunin su na jahohin su na tsoho jihar Yamma to wannan karan ma hakan za su yi amma zancen Najeriya ka ce ga wani mutum ba wanda ɗan Najeriya suke da shugabance su ba to wasa kake yi idan ka duba abin da Rocha yake faɗa za ka gano cewa lallai akwai saurari na aka ba mutanen can sun lura bayan Buhari ya gama masa aikin su ya yi go gida mu kuma da bamu fahimci kanmu ba har yanzu mun san da muka dosa ba mun muna ta zagin sa muna al'antar sa manne wa mutane albishir duk wannan kudin da ake ta karbo ake zargi ba har ba barawo bane zai sa ci kudin nan ba na tabbata arewa za a narkar da kudin nan wajen irin su hanyar railway irin su aje kuta da aka bata tintini irin su nefa da shauran abubuwa dai wannan na tabbata ga Allah ba har zai bakin kokarin sa ya ga lalle mutumin arewa yay ban kwana musamman ma idan ka duba noman da muke halin yanzu
duk da cewa ake za a yi baba daliti baka jin wata kilwa na abu ne wanda sai an gani a kasar sanan talaka zai iya gamsuwa
baka ji an yi noma shekara hudun ba har ba a Najeriya ta arewa shekara hudun nan ko wace shekara noma ake arewa kuma muna ganin abincin yanzu haka ma mun rufe boda muna nasara kuma alhamdulillah
so kake ka ce a wace shekara zabe ta 2023 ba har yana da karfin fada a ji wajen nuna wanda zai gaje shi
aya nisan ta kansa ma fatan da nake kawai wanda lili yasan an gyara constitution din kasar nan ka a ce sai wata wannan gwamnatin Muhammadu Buhari tunda ya mana albishi cewa shekara 10 mai zuwa in dai shekara 10 ta yi in Allah da mutane miliyan 100 a Najeriya za su ban kwana da rashin aiki da talauci
Baba Daliti Husaini Getso kenan guda cikin dattawan siyasa a jihar Kano. Salon mulkin da ake yi dai da shine kowa ke kafa hujja kan rauni ko kuma kwazo na jagoranci wanda kuma kashin bayan kowanne irin lafazi yana samun madogara ne daga irin alƙawura da shugaba ya dauka a lokacin da yake yakin neman zabe. A wajen masu bukata ta musamman dai an gama shan su basilla zuwa yanzu kuma a cewar Abba Sarki Sharada muddin nan da kankanin lokaci ba su gani a ƙasa ba ta fuskar aiwatar da dokar su da aka sanya wa hannu ta masu bukata ta musamman za su dauka daman an musu roman baka ne domin su bada ƙuri'un su a lokacin zabe.
Tunda aka saka hannu muna ganin kamar dama lokacin yayi dab da zabe wannan ko campaign ne yasa aka saka hannun saboda masu bukata ta musamman su zo su zabi shugaban kasa tunda har yanzu ba abin da aka yi akai kuma da mu muna kyautata san Buhari ba zai zama ɗaya daga cikin mutanen da za su iya yaudara da cewa a zabe su dan wani abu ba kuma bayan bukata ta biya a zo a kiyin dukkan abin da ya dace
to amma ba kwajin dokoki irin wannan dama sai an bi su a sannu wajen tabbatar da su
bin su a sannun shine har muka yakurin zuwa wannan lokacin akwai commission da aka ce za a kafa a dokar in an kafa commission din za ta dauke dukkan komai na ayyukan da dokar za ta yi aiki kuma a tallafawa mutane saboda a yanzu a maganar da ake a Najeriya muna kyautata dan akwai mutum miliyan 25 da suke masu bukata ta musamman kuma babu wani tanadi da aka yi dan a taimaki rayuwar su in ba wannan dokar ba
to yanzu wannan kira da kake kun ji kishin cewa watakila za a iya janye wannan doka ne ko ya
abin da yasa muka fara yin magana yanzu shine mun ga koda a kasafin kuɗin da aka kai na 2020 babu wani abu da aka yi magana akan wannan doka ko akan kafa commission din da za a yi ko kuma akan wani abu da za a tallafa fa masu bukata ta musamman
tunda ma hukuma ce ai wata kila za ta fado ne a karkashin wata ma'aikata ko
a dokar cewa ta hukuma za ta zama a karkashin ofisin shugaban kasa to kage ya kamata a ce akwai wani kasafi da aka ware yanda za a kafa ta da shauran aikace-aikace
ba ka ji cewa duk abin da za a ware zai tafi ne kai tsaye zuwa ga fadar shugaban kasa
to in ma dai ko me aka yi mu dai yanzu muna so mu ga shugaban kasa yayi wani abu akan wannan
Abba Sarki Sharada kenan daga kungiyar masu bukata ta musamman a jihar Kano yanzu kuma zamu dawo jihar Kano domin mu ji wainar da ake toyawa wadda zamu fara da martani daga bakin Ibrahim Bakaki Mai Goro game da kalaman da Ibrahim Gwabso na karamar hukumar Dalai kenan a shirin mu da ya gabata
ina so in gaya kai Ibrahim Gusko ofan ruwa idan baka sani baka sani tunda aka juya wannan demokradiya daga shekara ta 1999 ina so in tabbatar ma duk jihar Kano ba a yi mahalukin da ya bawa dan adam aikin yi a siyasance irin jagora Alhaji Nasiru Ali Kokoki hujja shine jagora da kwamitin yakin neman zaben gwamnatin jihar Kano ina so in tabbatar ma da mai girma gwamna da sanatocin mu guda uku da yan majalisar mu na tarayya da na jiha da kansiloli da duk wanda aka ba wani mukami a wannan siyasa ina mai gaya ma mai girma jagora Alhaji Nasiru Ali Kokoki shine ya sama masa aikin yi domin shine ya aiki tuguru aka yi nasarar nan 100%
shi kadai
warai da gaske ina so in gaya muku ku da kuke wannan magana da ku da jagoran naku wai shi jagoran naku a taro ne yake siyasa ko kuma a karamar hukumar dala ina ce mazaban sa a wace akwati yake zabe ya zabi Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko ya zabi Buhari ya mutanen da baku kai antiparty baku zabi jabiya ba haka kurin sa ba ta ka ku zo ku ce mana wai wani ne jagora to ina so in gaya ma abin da na gaya ma a baya siyasa ce za ku zo ku same mu cikin ruwan sanyi ina mai tabbatar ma da kai da jagoran ku za mu yanka siyasar mai gidan ku ta keya domin al'umma karamar hukumar dala jagoranci da yadda za a yi da duk yadda Alhaji Nasiru Ali Kokoki ya dama a jam'iyyar APC haka za a sha da dadi ba dadi
Ibrahim Bakaki Mai Goro kenan dan siyasa daga karamar hukumar Dala da yake magana ake yi kan rawar jagorori a siyasa da kuma ribar da ake samu ta fuskar nadin mukamai da za su taimaka wa gwamnati daga karamar hukumar Kumbotso muna ci gaba da karbar masu yi wa gwamnatin godiya kan jaddada kujerar ba kwana da gwamnatin ta sake yi a matsayin mai bata shawara kan harkokin siyasa inda zamu fara da Ibrahim Adamu Dogo
wannan babban rabo da yayi mana karamar hukumar Kumbotso na mayar mana da kujerar Mustapha Hamza Bahari Bakwana jajirtacce masoyin gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje wannan a tarihin siyasa na jihar Kano ba a taba hawa wannan kujera a maimaita ta ba in ba honorable Mustapha Hamza Bahari Bakwana ba wannan ita ce take nuna mana da cewar Alhaji Mustapha Hamza Bahari Bakwana shakiki ne amintaccen gwamna ne domin koyaushe akan hidimar da gwamnatin jihar Kano ya dora shi akai Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake yi
akwai masa lan hidimar da yake wa gwamna Abdullahi Ganduje
muna da su a karamar hukumar Kumbotso domin ta karkashin jagorancin sa mun samu abubuwa mushimmai manya-manya a karamar hukumar Kumbotso da muka samu irin ayyuka wayannan titinan da suka tayi daga kan sabon titi zuwa garin Fanshekara mun sani da jagorancin sa aka same shi akwai titi da ya tayi daga sabuwar Gandu ya shiga har cikin garin Kumbotso a karkashin duk wannan jagora muka samu ya amince wasa da mai girma gwamna akwai katafariyar makarantar koyon sana'o'i wace mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje zuwa yi takarmar hukumar Kumbotso wanda duk mun san wannan honorable Mustapha Hamza Bahari Bakwana ɗaya daga cikin wayanda suke kai kawo domin a samu wayannan abubuwa a karamar hukumar Kumbotso domin ci gaban matasa na wannan karamar hukuma da na jihar Kano gaba daya
Kalaman Ibrahim Adamu Dogo din suna cikin hujjoji da suka sanya jagororin karamar hukumar Kumbotso hada liyafa ta musamman gargashin jagorancin honorable Kabir Ado Fanshekara har ma jagoran gamayyar kungiyoyi Kabir DBC Dala ke cewa maimai da aka yi wa Bakwana akan wannan kujera alama ce da ke nuna cewa jiya dai ta yi kyau
wanda a tarihin jihar Kano ba a taba yin advisor political so biyu ba in ba akan wannan bawon Allah ina son amfani da wannan dama in muku godiya in ƙara yaba muku bisa yanda ake ta kokarin wajen hada kan jam'iyya da fito da mutuncin jam'iyya da kare mutuncin shugabanninmu wannan walima Allah ya sani naji dadi ina murna domin shugaban karamar hukumar Kumbotso shi ya dauki nauyi da abin da gashi zamu ci mu sha a wannan waje ya dauki nauyi da kudin sa da lokacin sa domin ai wannan walima dan shima ya nuna godiyarsa ga mai girma gwamna kuma yayi fatan alkhairi ga wannan bawon Allah kuma wannan ya nuna cewa mai girma chairman yana biyayya ga mai girma honorable Mustapha Hamza Bahari Bakwana ya yadda jagoran sa ne kuma ina muku godiya bisa yanda ake ta kokari wajen tallan jam'iyya ba dare ba rana
Sarkin yaki Kabiru BBC da Laja goren gamayyar kungiyoyi dake talata manufofin gwamnatin Gandujiya a Kano. Nan gaba kadan zamu shiga labarin dake daukar hankali wato batun kudirin dake karakai na tsakanin hukumar Karuta da matuƙa babaran adaidaita sahu a jihar Kano. Amma kafin nan zamu leka karamar hukumar Rano da muka ji wani taro da dan majalisar sa na jiha wato honorable Nura Dallami ya kaddamar domin tallafar jama'ar sa. A wannan lokaci shugaban jam'iyyar ABC na wannan yanki Alhaji Idi Gwangwan yayi tsokaci.
A nan gun muka zo ake aikin gidaje da wajen mutum 380 da ƙarya da kuma kira ku imamu babura wajen muwashi a yanzu ya ba mu fano bandin 99 sumaiti 380 kuma wannan rabo iya na jam'iyya ne wanda wajen netocin sa saboda ga duwaye can an ware musu dazu wannan na jam'iyya ne wannan ba karanta ba wai san gurbin da ya fito da gurbin ya albashi to kun tuni saboda ga za mu sake amfani da mutum 300 wata girma ina jin wannan kana namu dan sake karawa saboda haka an zo da babura guda 10 babura ban guda 10 rado muna da guda 3 muna da guda 4 a kibiya muna da guda 4 abun kure muna da mutum 3 a kibiya saboda haka je su aka bai wannan kaya a madadin jam'iyyar APC ta karamar hukuma rado mune masa godiya
Alhaji Idi Gwangwan kenan shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Rano yanzu kuwa zamu koma kan batun gwamnatin Gandujiya gwamnatin da take bujiro da manufofi waɗanda mabiyanta ke cewa san barka a yayin da masu hamayya kuma musamman ma mabiya gidan kwankwasiya ke cewa da sake wai an baiwa mai kaza kai koda a batun kudirin hukumar nan dake kula da titunan jihar Kano Karota na tsaftace harkar sufurin babaran masu kafa uku ana ci gaba da samun kalubale da matsaloli kala-kala duk akan batun biyan kudaden rajista da kuma makomar kungiyar matuƙa waɗannan babura ta token da aka ce an rushe ta kuma wai hukumar yayin rajista tana yi wa kowane matuƙi sabuwar rajista da sabuwar kungiya token koda kuwa mutum bai gamsu da jagorancin wannan kungiya ba. Shin dama matuka ba su ne ke da alhakin sama wa kansu kungiya ba? Ko kuwa dai hurumin kafa kungiyar tasu ya koma hannun hukumar da ke karkashin gwamnati ne? Wannan dai duka ya biyo bayan ikirarin jagoran hukumar Honorable Baffa Babba da a karo na gaba lokacin wata ziyara daga mayyar matuka Babaren suka kai masa. Yake jaddada cewa duk wanda suka kama akan titi ba shi da shaidar izinin tukin Babaren a daidaita sahun. To fa shi da wannan Babar nasa sun yi bankwana.
Daya daga cikin gyaran dokar wannan gida yanzu da lawyoyinmu suke yi shine idan dai ka hau babur dinka ka hau kan titin jihar Kano ba baka izini ba aka kama ka to kwace babur din ne kawai ba wani zancen tara kwace babur din ne kawai domin sashi na 15 karamin sashi na sa na dokar wannan gida cewa te duk wani commercial motor vehicle wannan hukuma tana da ikon ta bashi permit yayi sana'ar sa kafin kai sana'ar ka sai an baka wannan permit to ma'ana fasara shine kenan in ba a baka permit ba baka da ikon yi kenan shi yasa nace da ku wanda yake zaton zai je yi lambar ƙarya irin yanda aka yi ta tayi in yana so ya je yi wannan ruwan sa amma ina jin hankalin musamman wanda suke bada baburan na haya faces duk wanda ya bai yaron sa babur ya tabbata ya bi ka'idoji na yin sana'ar amma in aka kama ka baka yi register ba ka hau kan titi za a kwace babur din ne entirely shine kawai an kuma muna nan da ku za ku gani wanda ba su ba sai mun tara babur kamar 100 za mu banka masa wuta kone su inda ake kone yan magunguna
kalaman na Honorable Baffa Babba dai sun sha fasara kala-kala daga bangarorin al'umma daban-daban domin wasu cewa suke ina marabar izinin tukin mota da izinin tukin a daidaita in dai jami'ai suka kama mutum ba shi da izinin tukin mota da a turance akan ce driver's license dama hukuncin kwace mota din gurungum suke masa ko kuwa dai tara ce ke biyo baya kuma a tilastawa mutum sai yayi register ko da dai Malam Baffa ya ce dokar hukumar su ta ce duk wanda zai yi tuki sai yana da izini amma dokar ta ce hukuncin wanda ba shi da izinin a kwace masa babur gaba ki daya har ma ta kai ga matakin an kona anya wani ba zai ce akwai gilli na musamman cikin wannan lafazi ba wannan dai tambaya ce dake fita ta bakin matashi muji sai gamjingau
me ya zafi haka in adore zonin ba fa su suka karzo mannan bara ta yi aka ba su dan me wasu mutane a silin ga zuwa suna kai maka ziyara office suna zuga ka suna fada maka manganu kana tankwace ka ba kana doka kalaman da kaga dama kana fadan su wannan abu ba ma jin dadin sa idan fa aka ce a cigabar irin wannan tafiya fa kar ka manta kai fadan siyasa ne nan gaba kana da bukata nan gaba kana son ka fito ka da ka tsaya a zabe ka ta yaya al'umma za su yarda da kai
kai ka tabbatar yana so a zabe shi a nan gaba
shi ko yake da buri yanzu wannan karma ba mu muka gasa masa aya a hannun sa ba mu ne muka yi masa gashin kuma irin na siyasa
kusuwa
mu ɗan kwankwasiya filibi kwankwasiya a karmar hukumar bannin mu ne muka zo maka kayar da shi
bayan an ce ka ci baka ci ba akai
shi ne bai ci zaben ba kuma ga ya karbi kaddara ya je kotu mana ya ce in ya ita ya ce ba ka da shi ba saboda haka sai ku fito kuke huta akan yan ajira sau
sai dai kuma yayin da majisi gamjingau din ke wannan batu shi kuwa Alhaji Mansur Tanimu da ke zama shugaban narkakkiyar kungiyar Akomaran kuma guda cikin shugabannin hadaddiyar kungiyar matuka babura na daidaita sahu a Kano ya ce duk kokarin sanya siyasa da ake yi cikin wannan kuduri na hukumar Karota ba za su karaya wajen goya mata baya ba
to ina so sanar da mutane su dauko tarihi za su iya tunawa lokacin da aka zo aka hana a caba a garin nan da aka hana mu ne nan kuma aka zo aka hana mu kuma wannan sana'a da aka hana ba iya dan a caba aka hana ba hatta wanda zai zo ya goyo akan babur an hana shi ko mata ka dauko ko wa ka dauko aka hana har ma aka ce din nan za iya harba ma wanda aka zo aka same shi yana tafiya da wannan babur kuma babura da yawa an kwace su na san akwai jihar da aka kwace baburan mu na a caba ma aka kai su aka markade su ma kaga wannan wani abu ne da aka bi doka to mu kuma anan da muka bi tsare-tsare da aka faɗa na doka wacce take ta hukumar Karota akwai dokokin da aka karanta wanda suke sun bada izini idan abun hawanka ka zo kana ta'annadi shi ko ana ta'addanci da shi ko an ga ka kare doka in dai ta bada damar hurumin cewa gwamnati za ta iya karbe shi to mu kuma sai muka ga cewa ma kafin ma ai mana wannan din mu mun amince duk wanda ya zo a wannan lamba da ake yi ya zo na yi lamba ta na biya kuɗi ni na zama dan ƙasa na gari dan a rayutun da an ce kuma bi za a rika yi diddigi da na'ura mai gani har hanji ana gani na to wani ya je ya yi irin lamba ta to wannan yaje ya fashi ko ya aikata ta'annati da wannan babur mai irin lamba ta fa idan an kama shi ni ma sai an kamo ni kamar yanda akai kwanaki babur ɗaya aikata laifi aka kamo babura 17 wanda har yanzu baburan nan sun la haula wala quwwata har yanzu ba su fita ba to sai muka ga cewa to dan mu ma dau mataki mai tsauri mu kare kanmu mu kare lafiyar mu da ta iyalin mu sai muka ce to mu ma mun amince tunda dai doka ne gwamnati za ta in ta karbe su to gwamnati kar ta mayar wa kowa kuma ta dauki duk matakin da ya dace ta san yanda za ta yi da waɗannan babura an ta karbe su gaba ɗaya mu mun amince da wannan
Alhaji Mansur Tanimu kenan shugaban gamayyar kungiyar direbobin a daidaita sahu ta jihar Kano. Fatan da ake da shi dai cikin wannan al'amari bai wuce samun gyara da tsafta ba, amma mahankalta na ganin bai kamata a wuce makadi da rawa ba. Hasali bai kamata wanda ake yabo da sallah ya kasa alwala ba. A dan haka ne suke ganin da muguwar rawa kwammakin tashi. Kalubalen da ake hangowa cikin al'amarin kuwa yana da nasaba da batun katse aikin yi a tsakanin matasa, wanda kaso mafi rinjaye na matasan mu an yi ittifaqin ba su da aikin yin. Kama daga kan hukumar har waɗanda hukumar ke yin aiki a kansu, kowa na buƙatar sanyawa a kokon zuci cewar duk wanda ya bar ka'ida la shakka zai rasa fa'ida.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkan abokan aiki Salisu Baffayo Khalid Shettima Adam Suleiman Ango da Umar Suleiman Ibrahim Ishaq dan uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.